nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu zaka tashoshin rediyon VOA Africa birnin Yamaika mitoci 102.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, yanzu ma tare da Aliyu Mustafa da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jagorancin shirin a wannan hantsi.
Mu ɗan majalisa mu muka amince a yi wannan aikin, amma idan mun zauna mun dubi waɗanda aka ce sunakin su ko shine aka ba waɗannan yankunan, bai kama da mutanen da muka sani ba.
Senator Aliyu Sabi Abdullahi kan shirin gwamnatin tarayya na daukar matasa aiki su kusan 1000 mai tangwar da ya fara aiki ranar 1 ga wannan wata.
Kuma abin da zan ci alhamdulillah su gwamnatocin wayannan jihohi suna yakacin kokarin su, abin da kurin zamu kara ne akan abin da suke yi.
Hajiya Sade Umar Faruk babbar kwamishina a hukumar kula da ƴan gudun hijira a ziyarar da suka kai arewa maso gabashin Najeriya. Salihu Garba na tafi da shirin da rashin tayi, sannan mu kawo kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin saƙonni, amma kamar kullum sai a fara da labaran duniya tukuna.
To jama'a barkanku da hantsi, akwai alamu da suke nuna cewa idan ba hankali akai ba kasar Italiya ta kama hanyar auka cikin wani sabon rikici na siyasa wanda za a share makonni da dama ana fuskantar shi, bayan da al'ummar wannan kasar suka juya bayan su ga wani yunkuri da Prime Minister Gansu na kasar ya kawo na son a yi wasu sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulki, abinda kuma ƙarshen ta ya sa yanzu haka shi Prime Minister Matteo Renzi ya ba da sanarwar cewa ya yi murabus daga aikinsa. A wajen wata gana da manema labarai da aka yi sauri aka shirya ta sa'o'i biyu kacal bayan da aka rufe rumfunan jefa ƙuri'un na bayyana ra'ayoyin jama'a ɗin, Prime Minister Renzi ɗan shekaru 41 da haihuwa ya amsa cewa lallai ya sha kaya a wannan ƙuri'a da aka jefa. Ya ce kuma a yau Litinin ma zai je ya hannunta takardar tashi ta yin murabus ga shugaban Italiya ɗin Sergio Mattarella. Sakamakon da aka samu daga larduna 20 na ƙasar da ya sun nuna cewa kashi kusan 60 cikin 100 na masu bayyana ra'ayin sun ki goyon bayan shirin sauye-sauyen na Prime Minister ɗin, yayin da wato ya sami goyon bayan kashi kama 40 da 'yan kai.
Kafofin watsa labaran ƙasar Isra'ila sun bayyana ɓacin rai da wasu kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi, waɗanda suka bayyana da cewa masu sukar rai ne kuma sun keta ƙa'idojin diflomasiyya. Kafofin labaran na mai da martani ne ga jawabin da Kerry ya yi a gaban wani gagarumin taron da aka yi a nan Washington, inda a cikin jawabin nasa yake cewa ita ƙasar ta Yahuda ta kama hanyar ƙare-ƙare zuwa afkawa cikin wani babban hatsari saboda manufofinta dangane da Falasɗinawa. Lokacin da ke amsa tambayoyi da wasu suka yi mashi a wajen wannan taron na shekara-shekara na dandalin Saban da na wata ƙungiyar Yahudawa da aka yi a cibiyar Brookings, Kerry ya ce cijewar ƙoƙarin samar da sulhu tsakanin Isra'ila da Falasɗinu wato su da Falasɗinu da wasu abubuwa sai ƙara cakuɗewa suke, kuma shirin yanzu ya canza zuwa wata alƙibla da mara kyau. Jin haka ne jaridar Times of Israel ta bayyana kalaman na Kerry da cewa cin mutunci ne mai zafi.
To muna ba ku labaran duniya daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ja kunnen kamfuna da masana'antun da ke nan Amurka ɗin da cewa daga yanzu duk ɗaya su da ta ce za ta nemi ta tashi ta bar Amurka zuwa koma wata ƙasar waje, to za su fuskanci zunzurutun harajin kashi 35 cikin 100 akan kayan da suke sayarwa ɗin idan suka ce za su kawo hajji cikin Amurka su sayar. A cikin rubuce-rubucen da ya yi a kan dandalinsa na Twitter, Trump wanda zai ɗare kan kujerar shugabancin Amurka ran 20 ga watan Janairun sabon shekara ya ce ɗimbin harajin tsallakowa kan iyakokin Amurka da kaya da zai ɗora wa kayan da ake shigowa da su daga ƙasashen waje ɗin ana sa a shigo da su ne zuwa cikin Amurka zai kashe jikin duk masu tunanin irin wannan nau'i na kasuwanci. Da shekarar 2000 zuwa yau dai Amurka ta yi asarar ayyuka sun kai miliyan 5 a sanadin su amfani da injina masu amfani da kwamfuta da kuma ƙudurin wasu kamfuna na tashi suna koma ƙasashen ƙetare.
A halin yanzu kuma sabon shugaban na Amurka mai jiran gado Donald Trump na ci gaba da neman mutanen da zai baiwa mukamin sakataren harkokin wajen Amurka bayan ganawarsa da wasu mutane hudu da ake zaton zai zabi ɗayansu ya bashi mukamin da wato ta kasa samar da biyan bukata. Wata ta hannun damar Trump kuma mai magana da yawunsa Killian Conway ta gaya mana ma labarai a gidansa na Trump Tower dake New York cewa lalle shugaban mai jiran gado na ci gaba da neman ƙarin mutanen da zai yi magana da su akan wannan mukamin da tace mai tarin muhimmanci ne. Conway ta ce an shirye taruka da dama da Trump zai yi yau Litinin don ciki gurabun mukamai daban-daban na sabuwar gwamnatin tasa. A cikin makon jiya ne dai Trump yace yana tattaunawa da mutane hudu akan wannan mukami na sakataren harkokin wajen Amurka waɗanda suka hada da shugaban komitin harkokin waje na majalisar dattawa Bob Corker da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da tsohon shugaban hukumar leken asiri ta CIA David Petraeus da kuma dan takarar shugaban ƙasa a zaben 2012 Mitt Romney.
To a ƙarshe a zaben da aka yi wanda ake ganin kamar wani gwajin ƙarfin kungiyoyi masu ra'ayin rungumar jama'a ne a nahiyar Turai wani fitaccen dan siyasa dake da matsanancin ra'ayi musamman kan batun bakin haure a ƙasar Australia Norbert Hofer ya sha kaya yunkurin da yi na neman a zaɓe shi a matsayin sabon shugaban ƙasar ita Australia din na farko mai irin wannan tsatsauran ra'ayi din da za a ce an zaɓe shi tun bayan yakin duniya na biyu. Shi Hofer wanda tsohon injiniyan ƙere-ƙeren kumbunan 'yan sama jannati ne wanda kuma ya gudanar da kamfen ɗinsa a bisa bugun gaba da kuma nuna ƙyama ga hukuma da 'yancin rani da kuma manufar tarayyar Turai ya sha kai ne a hannun wani ɗan siyasa mai yaƙi da son yanayi da ake kiran shi Alexander Van der Bijen wanda kuma ya tsaya zaben a matsayin ɗan independent wato wanda baya da jam'iyya. Kafofin watsa labaran Australia ɗin sun ce shi wanda ya nasara ɗin ya lashe zaɓen ne da kashi 53.3 cikin 100 da ƙuri'un da aka jefa yayin da shi kuma Hofer ya samu kashi 46.7 cikin 100.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla akalla jan gudun hijira daga rikicin Boko Haram wanda suka tsallake zuwa kasashe makwabta su 30,000 ne suka dawo gida ganin zaman lafiya ya fara tabbata sannan hankali a yankin arewa maso gabashin Najeriya inda nan ne rikicin ya fi tsanani. Hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NIMA tana ɗawainiyar kulawa da su kamar yadda jami'an hukumar suka yi bayani a cigaban rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Mai da Sani Datti da ke zama jami'in hular jama'a na hukumar NEMA a Najeriya ya bayyana
an kaiwa waɗanda suke gudun hijira a ƙasar Kamaru kayan abinci waɗanda su ma kansu suka nuna mana cewa gaskiya su suna so su dawo gida kamar zaman ya ishe su. Yanda suka nuna mana cewa kamar wasunsu sun yi shekara uku wasu kuma shekara huɗu dawo daga ƙasashe kamar yan gudun hijira kamar wanda suke Kamaru, Niger da Chadi. Aƙalla akwai mutane kamar 29,500 wanda alƙalama suka nuna cewa sun dawo Najeriya. Sannan kuma kakkamanta ba za a rasa wanda suka dawo da kansu ba wanda ba mu rijistarin ɗinsu ba. Wannan adadin da muke nunawa shi ne waɗanda muka yi wa rijista.
Kamar dai hukumar NEMA ita ma hukumar da ke da alhakin kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya wato National Commission for Refugees and Migrants NCRMI ya takaice tuni ta soma zagaya wa jihohi uku nan da rikicin Boko Haram ya fi shafa wato jihohin Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe domin ganin halin da 'yan gudun hijira ma ke ciki. A dai ziyarar kawo kayayyakin tallafi da tawagar hukumar suka kawo jihar Adamawa, babbar kwamishinar hukumar Hajiya Sadiya Umar Faruk ta ce hukumar a yanzu za ta mamaye da hankali ne wajen sake tsugunar da 'yan gudun hijira.
Mun taho ne dama musamman don mu ga yanayin da wa'innan al'umma namu suke ciki and mun je Borno, mun je Yobe, yanzu nan muna Adama. Kuma abinda zan ce alhamdulillah su gwamnatocin wa'innan jihohi suna yakacin kokarin su. Abinda kurin zamu kara ne akan abinda suke yi. So mun zo mu bada namu gudunmuwa daidai gwargwado kuma abu ne wanda zai ci gaba.
Da yake jawabi yayin raba kayakin tallafin gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya koma yaba ne da nasarar da ake samu a yanzu a yaƙi da masu tada ƙirba na Boko Haram.
Da Allah ya ba mu zaman lafiya. Hukumar da muke nan ba sun kure ya sa kuke nan ba. Kowa ya sani abubuwa ne wanda ya faru wanda ban taɓa tsammanin zai faru ba.
Mu kuma a gwamnatacce muna kokari ne. Ba ma so mu ga kuna zama a nan dinnan san ba ma so. Muna so kowa ya koma gidansa.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tafiya bai dawowa ba.
Shirin samar wa matasa ayyukan yi su 1000 da gwamnatin tarayya ta kullo da shi wanda ya fara aiki a farkon wannan wata yana ci gaba da samun suka domin ko a jiya shugaban kwamitin yada labarai a majalisar dattijan Najeriya Senator Aliyu Sabi Abdullahi ya koka da shirin yayin wani bikin raba kayan koyon sana'o'i da ya yi a mazabar sa a jihar Niger. Ga Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani kan abin da dan majalisar ke cewa.
Ya ce ko kadan basu gamsu da yadda aka tsara za a dauki matasan aiki ba.
Mu ɗan majalisa mu muka amince a yi wannan aikin, amma a ƙarshe yanzu ga su wane ne aka ba idan mun zauna mun dubi waɗanda aka ce sunakin su ko shine aka ba waɗannan yankunan. Bai kama da mutanen da muka sani ba ɗaya kenan, kuma sai ya kasance watan local government inda suke cikin watan karkara wanda ba su da internet, wanda ba su da wuta irin kaman su Agwara local government, irin su Rijau. Tsakani da Allah ba musu adalci ba, saboda yaran nan an ce ai abun nan ta hanyar yanan gizo-gizo. Wanda bai da wuta babu internet service din, taya zai yi shi?
To a ƙarshe ya za ku yi
a ƙarshe dai gaskiya tsakani da Allah mun kai korafin mu, saboda ko satin da ya wuce mun zama da jami'an wannan aikin, kuma mun gaya musu ra'ayin mu cewa mu muna wakiltar mutane, kuma mu muka je sako muka faɗa cewa wannan abun za a yi shi. Lokacin yi ya zo yanzu ga sai a dauke mu a aje gefe.
Duk da cewar dai har anan jihar Niger an kaddamar da shirin na Empower a ranar 1 ga watan Disamba, amma da dama daga cikin matasan da nazanta da su sun nuna cewa basu ma san ana yi ba.
Sunana comrade Muhammad B Ibrahim daga Mina. To lallai gaskiya ban samu ba, gaskiya a wajen mu gaskiya bai tasiri ba, dan a cikin wajen mu wayanda suka samu highest ilmu shi har cikin kashi 100 me mu ce kashi 1 ko 1 da rabi sun samu.
Sunana Usman Gambo a nan garin Kwantagora jihar Niger. Mu kai ta layi a wurin inda irin internet mun zo nan sai mu huni ma wurin ma a ce muna babu service nan mu dunguma mu yi nan mu cin mu abubuwan da gaskiya har dai mu hakare mun gaji ba mu samu ba.
Shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger engineer Muhammad Imam ya ce idan an yi hakuri kowa zai samu biyan bukata.
Administration baka fara abu kawai ka ce ko ina da kawai ne, baka fara da kadan-kadan ne ka gani wani matsala za a samu wani gyara za a samu.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Allah da magani, Allah da magani, Allah da maganin ciwo.
Za mu kawo muku shirin da rashin ta yi kamun nan ga Falama Dargala zai taya ku hira. Salama Dargala ya taya ku hira. Batun horar da 'yan Najeriya kan sana'o'i iri daban-daban shine inda shirin da rashin ta yi zai mai da hankali a yau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraronmu, barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki. Kai maku maraba. Biyo bayan ficewar turawan Ingila daga Najeriya, waɗanda suka yi wa ƙasar mulkin mallaka, sai gwamnati ta kafa wata hukuma da ake kira ITF ko Industrial Training Fund domin horas da 'yan Najeriya sana'o'i daban-daban. Yau, shirin zai gabatar muku da bayanin yadda ita ITF din take gudanar da ayyukanta. Kuma wakilar sashen Hausa Zainab Abaji ce ta hira da daraktan hukumar Dr. Joseph Ari. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance. Zainab, gare ki.
An kafa ta ne tun 1971 a lokacin General Gowon na mulki. Kuma dalilin wannan wuri shine an kafa ta lokacin da Turawa suna koma kasansu. To lokacin da sun soma koma kasacensu an gan cewa ya kamata a samu wani wuri wanda za a dinga Nigerian za su dinga samun bunkasa a koyi abun hannu in an yi koyaswa din nan su samu yadda za su malake wuraren da Turawan nan za su bari don kada aiki ya kasa tafiya. Manufar ITF kenan.
Ta yaya kuke janyo matasa ku koya musu sana'o'i?
Okay, akwai shirin da muna kira National Industrial Skills Development Program. Wato wannan shiri ne wanda za mu je jihohin nan duk 36 da kuma babban tarayyan na Abuja. Muna sadu da gwamnonin sai su kawo mana matasansu maza da mata. Kowane jiha akwai sana'an hannu wanda mutanen kasar ko mutanen jihan sun fi ganewa. Kaman a nan Plateau misali za a ce to yadda ana sa kaji su poultry, kaman Kano za a ce tie and dye. Haka za mu je wurin da ya kamata ga sana'an hannu wanda mutanen sun fi sani sai a tara matasan. Kaman a Katsina mun koya ma yara matasa yadda za su yi chalk na rubutu da penti. Sannan gwamnonin da sauran gwamnatin jihohin za su kawo yara daga karaman hukumomi na jihohinsu. Kaman za a ce ko idan karaman hukumomi goma ne sai a tadda matasa biyar a cikin karamin hukuma daya, biyar na chalk, biyar na paint, sai a je round gomomin nan su zo su sa su a wuri daya. Za mu ba su tarbiya, mu nuna musu, mu ba su koyaswa yadda za su yi wannan har su zamanto sun kosu a ciki. Idan sun kosu, ranar da za mu sallamar da su a ba su certificate, za a hada kansu kuma sai a hada su wurin da ake kira cooperative. Sai su san yadda, don akwai wani da za ka iya bashi miliyon dubai yanzu zai gama da shi kawai bai san amfanin shi ba. To ana koya musu ma yadda za su yi kasuwanci, su yi amfani da kuɗi na hanya mafi kyau. Idan mun yi haka, sai muna hada kai da SMEDA, Small and Medium Development Agency of Nigeria. Muna hada kai don a koya musu yadda za a yi su tara tare kaman cooperatives kenan. Idan su yi wannan, sai mu je kuma a Bank of Industry yadda za a samu musu kuɗi, wato kaman loan kenan, rancen kuɗi. Sannan za su kafa abin nan nasu, kamfaninsu. Kafin ka san wani abu, matasan nan za su zama har ma suna kwashe mutane aiki a cikin kamfaninsu. Wannan ka gan matasa ba za su damu kuma da irin banzan ayyuka ba, don za su fuskanci yadda abubuwa zai. Kuma aikin gwamnati ba wai yana nan da yawa bane. Saboda haka idan sun kafu na kansu, ka gan su ma za su dinga ɗaukan mutane har za su samu ma'aikata na kansu, kamfanonin su kuma su samu bunkasawa.
A kalnike yawona ya zan hanna haudoki na haukeke ina besa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na keji kayan yara gumi na keji kuma kowa ya mike dangi ko ta tattale ku neme na kan ku kama ko wane gumi ne yake ci
kai dan ya ragumi na nake
ci shata alhaji dan kadnawa yau ya gode ga ya zauna amma hakkin shi yazo ne ma kai dan ya ragumi na nake ci
kai dan ya ragumi na nake
ci ani ma dodo gumi na nake ci
kai dan ya ragumi na nake ci
gama sun kama rubutu wannan shi ma gumi ne yake ci
kai dan ya ragumi na nake ci
ina ga manomi ya tafi gona sare haki da jaran ici shi ma wannan gumi ne yake ci
kai dan ya ragumi na nake ci
tuna da direba ma tukin mota mota an lamta mata kaya ya hau ya tada ya tuka ya ruga ba dan direba rana shi ma wannan wannan gumi ne yake ce
kai dan ya ragumi na nake ci
idan ka ga mutun yana zanna tsaf kuma yayi nadi ya zanna hayya banka fara an kaba ya fila fila ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ce
kai dan ya ragumi na nake ci
yaro ne me kudi ka ji dadi yau ko wane gumi ne yake ce
kai dan ya ragumi na nake ci
yaro ne kaje dani yau yan ya ragumin mu muke ce
kai dan ya ragumi na nake ci
kuma bayan kun ba da wannan horo akwai wani tsarin da kuke bi don komawa ku duba ko matasan nan sun ci gaba da amfani da horon da kuka yi musu da kuma kudin da suka samu suna amfani da shi domin inganta rayuwarsu
ba shakka akwai muna da abin da ake kirawa tracking wato idan mun basu koya su wadin nan sai mun hada su tare wata kila za ce su goma goma a cooperative an basu loan din nan akwai officosin mu za su sake komawa su gan yadda suna cin gaba wato muna amfani da abin da muke ke tracking kenan shi yasa kuma zamu iya san cewa idan mun yi koya su na matasa misali kaman 5,000 zamu koma lokacin tracking mu ce nawa ne sun samu kafu kansu sun kafa kansu nawa ne sun samu aikin gwamnati nawa ne basu iya kafa kansu ba basu iya samu aikin gwamnati ba sun yi lalace kawai da abun mukan samu wannan a ta matsayin that tracking din muna samu shine zamu hada kuma a figo namu to ministry namu na sama Federal Ministry of Industry Trade and Investment kenan suma za su tambaye mu a cikin wayannan tracking namu mutane nawa daga nan ne suna samun census su dauka cewa mun iya mun yi tarbiya mun bada koyaswa na misali nambobi haka
ka gamsu da horar da kuka yi ma waɗannan da kuma ainihin amfani da abin da kuka koya musu kun gamsu da su waɗanda kuka koya musu din
o sosai domin idan ba don haka ba da yanzu din nan yadda na faɗa miki a gaskiya wannan agency wannan hukuma na ITF a gaskiya gwamnati za su iya su sa ido akan ta domin ita tana nan a gaba na hukumomin da za su iya rayar kasa gaskiya
Najeriya tana cikin matsalar tattalin arziki wani tabbaci ɗin Najeriya za su samu cewa wannan hukuma ta ITF za ta taimaka wa matasa don samun sana'o'i da ayyukan yi
to nagode sosai kun tarar da ni na zama muna tattaunawa kuma da ma'aikatan hawa nuna musu ga wurin da gwamnatin Buhari ta fuskanta dole ne mu fuskanci wannan kuma ga yadda zamu yi mun zo na kuma muna duba shirye-shiryen mu mun lissafa su yadda zamu bi yadda gwamnati za su samu rayar kasa a ta wurin hukumar mu daya kenan na biyu lokacin nan da mun shiga ciki inda ana ce recession na nuna ma ma'aikatan mu kuma na faɗa ma Nigerians gaba daya cewa wannan lokaci ba za mu saurata ba, don muna da ma'aikata, muna da kuma koyaswa, muna da kuma mandate wanda an kikiro mana za mu iya rayar da kasa idan mun yi wannan mun bi shi kuma dalla-dalla. A gaskiya ni ina ba da tabbaci cewa idan mun ci gaba da aikace-aikacenmu yadda muna saba yi yanzu, kasan nan za ta dawo kuma yadda da yake har ma mu ci nasaransa.
Madalla, da fatan duk masu son koyon sana'a domin dogaro da kai za su neme inda hukumar ke da ofis a jiharsu. Matasa su tuna, bayan an koyi sana'a ita hukumar ce za ta taimaka wurin samar da jari kamar yadda kuka ji. Jama'a, abin da ya sauka kenan. Da yardar Ubangiji Allah, sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Joseph Ari da wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji ne Salo Garba ke cewar, sai Allah ya sake sada mu makon gobe.
Kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka nan birnin Washington DC, yanzu karfe 2:26 masu haro sai mana aikin gafara ba za mu samu damar gabatar da sharhi da wasu jaridun Najeriya suka yi ba. Ga filin ra'ayi daga bakin mun shi.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya, Tafi Humai da Kasari Zama, da Allah DOA ya yi sanmin da sakona ga lahirin 'yan Najeriya. Muna murna da farin ciki da goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari na babban taron da zai halarta a ƙasar Senegal domin cokan samun zama lafiya a ƙasashenmu na Afirka. Ya Allah, ka taimaki wanga shugaba da ƙasashen Afirka, ka ba mu lahiya da zama lafiya. Alhaƙiƙa babu abin da ke zama lafiya a ƙasata, a kowace ƙasa ta duniya. Da fatar Ubangiji Allah ka haɗa kan shugabannin Afirka na cokan samun zama lafiya, a yi lafiya a tsari lahiya, ka taimaki wanga shugaba na manufofinshi tsaftatattu na alkhairi na samun zama lafiya. Amin summa amin. Mai magana Lawal Abubakar Bodinga.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana tani ɗan takara daga dogon daji sambar lokar zamin Sokoto State. To Allah, sashen Hausa na murar Amurka, ina son ku yi sanin sakuna ga mahukuntan Najeriya, don Allah a yi garan bawan ta gefen masu shari'a da 'yan sanda. Da yanzu kamar cikin zarafin da an kawawa ga boye Allah, sannan a ce wai mutanen gari ne mata wanga cin zarafi, wai shi 'yan sanda har ya bari a ba da jela waɗannan mutane, kuma daga baya hukuma ce ta'addanci da mijinta. Sannan shi alƙali ga wanga bayani da an ce ai ya kamata waɗannan mutane su zan hujja waɗanda zai ƙarƙarin mutane. Kaga shi ya haddasa bala'i a ban ƙasa, tun da yanzu idan ana an yi haka ta kai mu hukuma ba ta ɗau mataki ba, sun ni ka sa kai ku ba ka za ka ɗau mataki a kan da hannunka ba. Tun da kaga irin haka an kai ba a yi adalci ba, a yi kamanta mai ba, kaga yana da damar da zai ceci shi da tun da ya ga ba a mai adalci ba, shi ɗauki hukuncin ɗaukar doka a hannu. Kaga a ce an kawo matsala. Don Allah, ina kira ga hukumomin Najeriya waɗanda adda hannu da jiyan shari'a da jiyan hukumar 'yan sanda, don Allah a yi garan bawon.
Masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
To ga labarai a takaice. Akwai alamun da ke nuna cewa ƙasar Italiya ta kama hanyar auka cikin wani sabon rikici na siyasa da za a iya makonni ana fama da shi, bayan da al'umman wannan ƙasa suka juya bayansu ga yunkurin da Prime Minister su yi na ya kawo wasu sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar, abinda kuma ƙarshen ta yasa yanzu haka shi Prime Minister Matteo Renzi ya ba da sanarwar cewa ya yi murabus. A wajen wata gana ta manema labarai da aka yi sauri aka haɗa sa'o'i biyu bayan da aka rufe zaɓen ko kuma bayyana ra'ayoyi ɗin, Minista wato Prime Minister Renzi ya amsa cewa dalili ya sha kaya a wannan ƙuri'a da aka yi, kuma ya ce yau zai je ya miƙa takardar shi ta murabus da shugaban ƙasar Italiya ɗin.
To madalla, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da ilimin garkuwar ɗan Adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamar na madadin Aliyu Mustapha wadda ya tayani gabatar da shirin, da Solomon Abu wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen, da ma injiniya wato wadda ya riƙa masa a nan ne sahaba Imam Ali Zandaka, ta in sallama da ku, mu zama lafiya.